اهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala, wanda cikin ikonsa ne da huwacewarsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta Asabar. Wato yau 8 ko 9 ne, 9 ga watan Dhulhijja, ayi Rabiu Tsani, shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun sake haduwa don ci gaba da darasinmu a wannan littafi na Al-Wajizu fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz na Abdul Azim ibn Badawi. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Muna batu cikin kitabun nikah, ana ambatan haƙoƙi na ma'aurata. Mun so mu jin wasu daga cikin haƙoƙin wato mace akan mijinta. Ina tsammani an ambaci abubuwa kamar guda uku ko? Za mu tashi a fakara ta hudu. Malai ce wa min haƙƙil mar'ati 'ala ar-rajuli an yu'allimaha ad-daruriyya min umuri diniha. Yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta ya koyar da ita abin da ya zama na dole na addini, abin da ya zama na dole, ilmu daruri, wanda rayuwar ba za ta gudana ba, abubuwa na addini ba zai gudana ba dole sai an san su. Kamar misali ne, kamar sanin sallah, kamar azumi, kamar hukunce-hukuncen jini da wasu abubuwa da suka shafi irin waɗannan abubuwa, wanda dama kullum ana cikin rayuwa tattara da su. To wannan wajibi ne miji ya sanar da matarsa duk abubuwan da ake da buƙatar su na dole, wanda mutum zai gudanar da addini, ya koyar da ita tauhidi, ta san Allah. Ba mata ce da za ta riƙa bibiyan bokaye ba, ta maida al'amuranta zuwa ga Allah, ya koya mata addu'o'i waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya koyar da ita yadda za a yi tarbiyyar yara. Wannan duk yana daga cikin ilmu daruri, wajibi ne miji, haƙƙinsa ne aka ɗora masa a wuyansa shi ya karantar da ita. In ba shi da lokaci ko bai tanadin ilimin da zai karantar da ita ba, sai ya ba ta izini ta je ta nemi ilimin ko? Shi ne ce aw ya azana laha an tahadhara majalis al-ilmi, ko kuma ya mata izini ta halarci majalisan ilimi, ta je makarantu inda za ta je ta koyi karatu. Ai, ba zai yiwu shi bai koyar da ita ba kuma bai ba ta damar ta je ta koya ba, ai kaga sai a zauna a cikin duhu ko? To ba ta dama ta je ta karanta, ta koyi karatu. Ai, a ce mace ta fi mijinta ilimi, girma ya faɗi ko? Ko ba haka ba? Kamata a ce shi ma ya yi karatun, ya karantar da ita, ko da bai samu damar karantar da ita ba, in karatu ya ɗan sarƙaƙe mata zai tada ta ko? Allah ya sa mu dace. Wani labari Allah ya ji kan Malam Ibrahim ba mai shinkafa, wani labari da jimawa da ya taɓa badawa yana wa'azi a maza akan su dage da koyon ilimi, ya ce wata mata ce mijinta ya sa ta a Islamiyya, ita ta je tana ta koyon karatu, ana musu littattafa, shi kuma gogon kullum sai kasuwa. Wata rana sai Malam ya ba su assignment, ko assignment ne, tana cikin bitan karatu ne kai, tana bita sai wani waje ya ɓace mata, sai ta zo mai gida, ina karatun dai nan wajen ne abin nan ya ɓace min, yaya wajen yake ne, ya fassara wajen take, ya duba ya ga baƙin ma ya gagara karantawa, sai hau faɗa, yanzu ke ashe duk karatun da inke turaye kina zo ashe aikin banza kike yi, yanzu ashe dama ba kya mai da hankali, ya hau fada to zan fita mallai to kai hakuri mu ne, ina ne na gani aka yi na ashe ya kiyaye wajen ke ta mata fada, yace shi zai fidda ta a makaranta ya fice a gidan. Da ya je sai ya samu malami yace to Allah Allah gafarta malam ga wannan littafin nan wajen a dan yace to an taba kake, sai ya koma yanzu mai gida abin nan yace to kawo littafin gani to kaza ne daga yana fita sai koma wajen malami sai buɗe littafin shi ma nan ai maganin gaba ya dai kashe wannan wutar ko Allah ji ka malam Ibrahim Bawmi shinkafa. To don haka mutum ya koyar da iyalansa ko kuma ya mata izini ta halarci majalisan ilimi. Fa inna hajata hali islam, kasan yanzu misali a birane, ko da nan kasan a birane yadda muke irin wannan majalisi ana ta'alimat, to akwai wanda ake na mata ne kawai za su halarto a masallaci usually bayan sallar isha zuwa wani lokaci kamar yadda ake zuwa islamiyya, masallaci za su zo, wasu kuma da rana ne suke zuwa, wasu kuma da hantsi, sai a musu majalisai na ilimi kuma karatu suke ba na wasa ba, karatu sosai su karanta a karantar da su. To irin wannan duka sai a bar mace ta je ta nemi ilimi. Malam yace fa inna hajata hali islahi diniha wa taskiyati ruhiha laysat aqalla min hajatiha ila at-ta'ami wash-sharabi al-wajibi badluha laha badluhuma laha, domin buƙatar da take da shi a gyara mata addininta a tsarkake mata ruhinta bai gaza wajen daraja buƙatar da take da shi na abinci da abin sha wanda wajibi ne mijin ya bata ba. Ai a baya cikin haƙoƙin ambaci abinci da abin sha ko da kiswa da asakan, to ilimi bai gaza su a matsayi ba, yadda suke rayuwar ba za ta gudana ba sai da abinci da abin sha da tufafi da wajen kwana, to haka na rayuwar ba za ta gudana ba sai da ilimi. Ina amfanin rayuwar da aka ci aka sha kuma aka gudanar da al'amari na rayuwar a bisa jahilci, ina fa'idarta? Ba fa'ida. Don haka rayuwar da aka yi ta a kayan ilimi da sanin Allah, to wannan ita ce rayuwa mai nagarta. Don haka a bawa janibin ilimi fifiko, shi ma a bashi darajar da ta dace da shi. Wa zalika liqaulihi ta'ala, wannan saboda faɗin Allah, ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara, ya ku wanda sun kai imani ku tsare kawunanku ku tsare iyalanku daga wata wuta wanda makamashinta mutane ne da duwar wasu. Kaga nan sai Allah ya ta'allaka haƙƙin tsare iyalai daga fadawa wuta a wuyan wa, wuyan shi miji uba shi yake da haƙƙin ya tsare su, shi aka dora wa nauyin farko. Menene abin da zai so mai na tsare su daga wuta? Ya nuna musu Allah, ya koyar da su addini. Insha Allah idan aka yi haka sai a samu alhayatu tayyiba, rayuwa mai tsafta, rayuwa mai kyau, ya dora su a turbin da ta dace. Albashi abinda kuma ya zo musu na kangara wanda ba a dalilin sakacin sa ba, wannan kuma Allah shi ne yake shirin da mutane. Wallahu huwal ladhi yahdi ila siratis sabil, ila sawa'is sabil, shi yake shirin da jama'a. Wal mar'atu min al ahl, matar mutum kuma tana daga cikin iyalansa. Wa miqayatuha min an-nar bil iman wal amal salih, tsare ta da sauran iyale da za a yi daga fadawa wuta ana yin sa ne game da imanin da za a kimsa musu, wal amal salih da kuma ayyuka masu kyau da za a koya musu. Wal amal salih, shi ku aiki mai kyau, la budda lahu min al ilm wal ma'rifa, ba makawa ba zai taba zama mai kyau ba sai in an yi shi akan ilimi, sai an yi shi akan sani, shi ne yake zama mai kyau. Domin al'amalu salih Qur'ani ne yake fayyace shi da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. To don haka in mutum bai san shari'a ba, ba zai san wani aiki ne mai kyau, wani aiki ne mummuna ba. kuma hasali ibada ba ta karbuwa in an yi ta akan jahilci, amma ibada tana karbuwa ne in an gudanar da ita akan ilimi. To wajibi ne a koyar da iyalai su san addinin Allah, hatta yumkina ada'uhu wal qiyamu bihi ala alwajhi almatlubi shar'a, sa'in nan ne za a iya ida wannan aikin a kuma tsayu wajen aikata shi ala alwajhi almatlubi shar'an, a bisa tsarin da ake so a shari'ance. In mutum ba akan ilimi yayi ba, to ba zai ibada a bisa tsarin da shari'a take bidan ayi aikin ba. In sallah ce a gurguje zai yi ta, sai tsammata haka ne. Yanzu sai ka ga saboda rashin ilmantarwa, saboda rashin bada muhimmanci a ilimi, za ka sami mata da yawa a karkara, kai har a cikin gari, suna zaune wallahi ba san ƙananan abubuwa na addini ba san su ba. Ƙananan abubuwa na addini. Za ka sha mamaki yanzu ka tsaida mutane, ka tambaye su abin da ya shafi farallan sallah, menene abin da yake dole a sallah, menene yake bata sallah, idan an yi kaza an yi kaza a hidimar sallah, shin ta baci, shin in za a gyara ta ya za a yi kabli da ba'adi, da yawa ba su san wannan ba, kuma suna nan suna yin sallah. To kaga wannan sakaci ne, a koyar da iyalai waɗannan abubuwa duka su sani. Abin da ya shafe su na rayuwa na hukunce-hukuncen jini ɗin nan su san shi, don su yi ibada a yadda shari'a take so. Wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli, yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta, an ya amuraha bi iqamati dinillahi, bayan ya bata ilimi to kuma ya koyar da ita tsayawa akan addinin Allah. Wal muhafazati 'ala as-salah, ya koya mata tsarewa sallah, ta ba wa sallah muhimmanci. Haƙƙi ne akan miji ya kula da cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce muru auladakum bis salati hum abna'us sab'a, ku umarci ƴaƴanku da yin sallah suna ƴan shekara bakwai. To kaga ƴaƴa an yi umarni a koya musu yin sallah, to iyalai ma an yi umarni su ma a koya musu sallah, a musu umarni da tsaida sallah akan lokacinta. Kada su shagaltu da wasu abubuwa har lokacin sallah ya wuce, a ladabtar da su, a ɗabi'antar da su wajen kiyayewa sallah. Da kaulihi ta'ala, saboda Allah maɗaukaki ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha, ka umarci iyalanka da yin sallah. Kaga umarni ne daga Allah, ka yi ma ahalinka umarni, mata tana cikin ahali, ka musu umarni da yin sallah, wastabir alaiha, kuma ka biɗin haƙuri kai ma wajen tsaida sallah ɗin da kiyaye ta akan lokacinta. Kuma baicin wannan, kaga an nan an yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya bi annabi da duk wanda yake al-mukhatab, wanda aka masa batun musulmi kenan, ya umarni ga iyalansa da yin sallah, shi ma kuma ya yi haƙuri wajen kiyaye sallah ɗin. Kaga wannan haƙƙi ne. Hasali ma yabon da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi makakan annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi Isma'il alaihi salam, Allah ya ce wadhkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, sai Allah ya ce me, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya. Kaga Allah ya yi yabo ga annabi Isma'il lokacin da yake yin jinjina ga wasu daga cikin bayansa salihai manzanni da ya jero su. Kaga an ambaci annabi Isma'il, sai Allah ya faɗi wani abinda ya masa yabo a kansa, wa kana ya'muru ahlahu bis salati, ai shi ya kasance yana yin umarni ga iyalansa su riƙa yin sallah, waz zakati, su riƙa bada zakka idan suna da abin da ya kai nisabi na irin shari'arsu. Don haka sai Allah ya ce wa kana 'inda rabbihi mardiya, sai zan yardadde a wajen ubangijinsa. To kaga kenan, ashe wanda yake so ya koyi da shi, yake so ya koyi da jikansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da aka masa umarni wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha, to lalle ne ya dinga umarni ga iyalansa da yin sallah da kuma yin ta kamar yadda shari'a ta bukata. Wannan haƙƙi ne. haƙƙi ne. Na shida, wa min haƙƙil mar'ati 'ala ar-rajuli, yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta, an yi azana laha fil khuruji min al-baiti, ya riƙa mata izini fita daga gida, idza ihtajat ilayhi, idan ta buƙaci fita zuwa ga wani abu wanda yake bai saba ma shari'a ba, wannan duk yana daga cikin haƙƙinta. Da aka ce a kawo ta a mata kulle, aka ce wa qarna fi buyutikunna, ku zauna a cikin gidajen ku, zama a gida shine yafi. Amma ba wai an sa musu mari bane, ka san mutan da su kulle a wajen su shine ba a fita. Allah ya ji kan alaran mu'min da wai su a wajen su suka ce ai wato ita mace fita uku ne Allah ya yi mata. Fita na ɗaya daga cikin uwata ta zuwa duniya, fita na biyu daga gidansu zuwa gidan mijinta, fita na uku lokacin da za ta fito a makara a kai ta kabari. Wai ita fitan da aka mata kenan guda uku, halattaccen fita. Ita can haka suke faɗa. Kaga wannan kuskure ne. Shi yasa sai ka ga a da ɗin akwai mata wadda sai ka ji an ce ai tunda ta shiga gidanta shekara 40 ban taɓa fita ba. Allah da gaske an yi ta wannan labaran, hannu na wasu tsofaffin ma za ka gani. Akwai wata mata da aka bar labarin, ko an faɗi sunan garin ne, a wani gari. Wato lokacin da ta dalili ya saka bayan mijinta ya rasu, shine limamin garin, da ta fito da jimawa ne zancen fa, shi din ma ba wai yanzu bane, da ta fito sai ta ga rufin kwano haka, kwanon rufi a gidaje, wasu gidaje sai ta ga rufin kwano, sai ta ce wannan kuma menene? Aka ce mata kwanon rufi ne, ta yi ta mamaki, ba ta taɓa gani ba, saboda wai ashe tunda ta shiga gidan mijinta ba ta taɓa fita ba, shekara 40 da wani abu ba ta taɓa leƙa waje ba. Kaga wannan ai an mata hukuma, ko ba haka ba? Life imprisonment. To ba haka aka ce wannan ba shine kullan ba, a kakabe su a gidan nan ba wai shine mujarradin kullan ba. Ba a san yawan fitarsu, saboda yawan fitarsu su cuɗanya da mutane fitina ne. To amma lokacin da dalili ya buƙaci ta fita saboda ziyara, a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matan sahabbai har kasuwa suna zuwa su sai kaya, suna fita daga cikin gidansu su je wani waje don neman abinci, duk suna irin wannan. Don haka ba wai ɗaure su aka yi amari suna zaune a gida ba, kamun kai da fita mai dalili da kuma sanin inda za a je wanda shari'a ta yarda da shi, shi ne abinda ake bukata. Fita mai dalili, ba fita na kowane lokaci ba, sannan kuma a fita cikin kamun kai irin fitar da shari'a ta yarda, wannan shi ne abinda ake da bukatarsa. To shi ne nan malam ya ce yana daga cikin haƙƙinta, an yi azana laha fil khuruji min albayti, ya mata izini ta fita daga gida, idza ihtajat ilayhi, idan ta buƙaci fita ga dalili wanda shari'a ta yarda. Shi ne kawo misali, ya ce ka an targaba fi shuhudil jama'a, kamar misali ta buƙaci ta je ta sallar jam'i. Babbar magana, mu ba mu saba mata su je sallar jam'i ba ko? Amma abu ne wanda shari'a ta fashi a buɗe, abu ne wanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake. Har lokacin Umar ibn Khattab shi ne discouraging ɗin haka, ya nuna baya son mata su dinga yawan zuwa masallaci. Ummul mu'minina Aisha shi ma hadithi ya inganta daga gare ta, ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da mata suka tsiro da shi a yanzu, tana ga da annabi ya hana mata zuwa masallaci. A yanzun fa ba yanzu ba, yanzun da na zamanin sahabbai. To irin waɗannan abubuwan shi ne har sai ka ga wasu malamai sun nuna makruhi ne mace ta dinga halartar jama'a, amma ba makruhi bane, abu ne halal. Innama dai shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna halacci, amma sai ambata mata yin sallah a gidanta ya fi mata daraja. Kai an ce ka je jam'i da niyya sai baka je sallar jam'i ba, to sai zamanto sallar ka ta nakasa. Amma ita mace dama ba a ce mata ta je jam'i ba, shine farallarta ba, farallarta ta yi sallarta a gida. Hasali a cikin gidan nata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ta yi sallah a cikin ɗakinta ya fi darajar lada akan ta yi sallah a barandar gidanta, ma'ana barandar ɗakin nata. Ta yi sallah a barandar ɗakin nata ya fi mata daraja akan ta yi sallah a tsakar gidanta. Ta yi sallah a tsakar gidanta ya fi daraja akan ta fita masallacin anguwarsu ta yi sallah. Ta yi sallah a masallacin anguwarsu ya fi daraja akan ta je ta masallacin manzon Allah ta yi sallah, in ji annabi. Wai ta je sallar jam'i. To kaga wannan kwatancin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi, sai nuna kenan ashe sallarsu da za su yi a cikin gida shi ya fi daraja. To amma in ta buƙaci ta je ta masallaci kar ka hana ta. Umar ibn al-Khattab ya sanya doka mata su dinga zama a gida suna sallah, kada su kuma zuwa masallaci. Sai da ya gama hudubar sa, ya gama jawabinsa kashe gari, zai tafi masallaci. Sai ya gama tarsa ta sanya hijabinta ta fito, sai ce ina zaki je? Ta ce zan je masallaci. A masallaci ba ki ji abinda jiya na faɗa ba mutane? Ta ce na ji. Kuma sannan za ka je? Sai ce eh, saboda na ji kuma abinda annabi ya faɗa ne. Ya ce la tamna'u ima'allahi masajidallah, kar ku kuskura ku hana bayin Allah mata zuwa masallatan Allah. Na ji annabi ya faɗi wannan, nawa zan ɗauka? Sai ce to je ki. An ce ya ƙare, ai wa kana waqafan ko inda nusus, shi in ka ja masa aya shikenan sai ya lafi. To misali irin haka idan ya faru kar a hana ta. Aw fi ziyarati ahliha, wannan sallar jam'i yake magana ta wajibi fa, ba wai ana nufin sallar tahajjud ba. A sallar tahajjud hana ta zuwa, nafila ne, dama ba a ce masa ita je ba. Mun fahimta? Kai din ma in baka je ba, ba laifi kai ba. Sallar tahajjud kace a'a, banda tahajjud ki yi a gida tahajjud dinki. Yar kama ki yi a gida tahajjud dinki. Sallaci abin da ya sawwaka, ba ce sai kin raba dare kina sallah ba. Sallaci abin da ya sawwaka, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. In har a wancan lokacin an yi kaffa kaffa da barin mata su je masallaci jam'i, to ina kuma ga wannan zamanin namu mu bar mata su je su salla tsakiyar dare? Na'am. Ai yanzu ne fi cancanta a yi kaffa kaffa da lamarin ko? Musamman akan ji labarai marasa daɗi. Allah ka shirar da mu. Yace wa fi ziyarati ahliha wa aqaribiha aw jiraniha, hakanan idan za ta fita ta ziyarci iyalanta, ma'ana ta ziyarci gidansu, aw aqaribiha wa aqaribiha da kuma danginta, aw jiraniha ko makwabta, wannan duka yana daga cikin haƙƙi, karka batta, ai ma'ana karka hana ta. Allahumma illa in ka san cewa a wannan ziyara akwai barna. Ba duk dangi ne suke salihai ba ko? Ba duk makwabta ne salihai ba. In ka san akwai dangi waɗanda suke ba salihai ba, za su ɗora ta akan wani tafarki wanda zai kawo nakasa cikin muru'arta ko addininta, ko makwabta wanda ziyartarsu zai sabbaba kangarewarta ko kaucewarta daga tafarki, to wannan daidai ne, yana daga cikin haƙƙin ka hana ta, yana cikin haƙƙin tarbiyya. Amma idan mujarradin ziyara ne, ziyara kuma wacce take kuɓutacciya daga abin da shari'a ba ta so, to ya halatta ka batta, ba a so ma ka hana ta. Amma da sharaɗi a fitan, bi sharaɗi an yi amuraha bil jilbabi, da sharaɗin ya mata umarni ta sanya lullubinta, abinda shari'a ta ambata. An ce wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, kuma an ce a musu umarni yudinina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zai. To haka ya kamata. Wa yanhaha anit tabarruji was-sufur, ya hana ta kada ta danga yin tabarruji, fita ba lallabi shine tabarruji, was-sufur ko kuma ta chaqa kwalliya in za ta fita. Kwalliya gida ake yi ba waje ba. Kama yanhaha anil itr wal-bukhur, kama yadda ya zan wajibi ya hana ta sanya tirari, al-itr tiraran da za a sanya a jiki, wal-bukhur ko kuma tiraran da ake sanyawa a jikin tufafi, duk wannan sai hana ta. Misali wanda za a sa a jiki, kada ta faffesa body spray, kada ta sassa, kada ta shafa humra in za ta fita, kanshin wanda zai wuce yana ji, a wannan hidimar gida ce ba ta waje ba. Wa yuhadhdhiruha min al-ikhtilat bir-rijali, kuma ya mata kashedi kada ta yi cudanya da maza a fitan nata. Wa musafahatihim, kada kuma ta riƙa musafaha gogayya da su kenan. Kama yuhadhdhiruha min ru'yati al-talfaziyon, yana daga cikin haƙiya mata kashedi daga kallace-kallacen talabijin, kallace-kallacen talabijin, wa sama'il aghani, da shauraran waƙoƙi. Ka san akwai barna kallace-kallace ko? Eh, akwai barna da yawa. Kallon da za ta yi bai zamanto haramun duka kallon talabijin ba. Misali, tashoshin da ake gani ake fa'idanta da su, tashoshin wa'azi, wannan ya halatta ta kalla, dan ƙaruwa ne ake yi. Abinda mijin ma ba zai iya karantar da ita ba, yanzu za ta samu bayani insha Allah. To don haka wannan ya halatta, za ta iya kalla don ƙarin samun fa'ida, irin su sunna TV da makamantansu. Wannan duka ana samun fa'idodi a cikinsu. Amma wasu kallace-kallace ada 24, wacece Hausa Channel 7 ne ko wane ne, ga su ne dai shirgin kala-kala suna nan. To duka waɗannan sai a musu kashedi, sai ba abin da suke sai warwarewa abin da aka tufka. Sai an gama tufka su kuma sai su warware. Ka rasa ta yaya abin ya kasance haka. A koyawa yara fitsara tun suna ƙanana, a irin wannan drama-drama sun iya zaƙin baki, sun iya maganganun ƙarya, sun iya yaudara. Ana nuna wa mata irin yadda za a yaudara miji, ana nuna musu yadda za a iya cin amana. Duk anan ake koya, ana yin sakaman kwaikwayo, alhali koyawa mutane ake yi munanan abubuwa. Koya musu munanan abubuwa ake yi. Ana tunanin wai su a tunaninsu suna nuna wa mutane yadda rayuwa take ne, a kiyayi kaza a kiyayi. To yanzu ana nuna wa mutane abinda da ba su sani ba ne, yanzu ga sun koyi yadda ake yin sa. Mun fahimta? Wani bai san ya za a yi a ci amana ba, wata ba ta san ya za ta yi ta ci amana ba. To amma yanzu sai a nuna ga irin salon da wai aka bi aka yi cin amana. Tana gidan miji amma tana da wani. Ga irin salon yadda ake, da haka sai ta kwatanta. Ka ga an koya muguwar tarbiyya, an koyar da su muguwar tarbiyya. To a musu kashedi daga irin waɗannan kallace-kallace, baya halatta. Abu na bakwai daga cikin haƙƙoƙi, malam ya ce wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajul, daga cikin haƙƙoƙin mace akan mijinta, Allah yushiya sirraha, kar ya kuskura ya buɗe asirinta. Kowane irin asiri ne, ka san wani abu game da ita, to kar ka je ka gaya musu. Wani abu ne ta sirranta maka dangane da zamantakewarta, ko dangane da dukiyarta, ko dangane da iyayenta, ko dangane da rayuwarta, kar ka faɗa ma wani. Kamar yadda ita ma haramun ne ta ambata, na kama wasu. A zamanto masu kiyaye ma juna sirri, a zama masu kiyaye ma juna sirri. Wannan yana daga cikin haƙƙin auratayya. Wannan kuma kiyaye sirrin nan ba wai ya taƙaice ne kawai a lokacin da ake zaune zaman auren ba. Ko da Allah ya ƙaddara auren ya ƙare an rabu, to kar a tona sirrinsa kuma. A ce ai wani ga yadda yake, wani ga yadda yake. Ai wani yana kaza, yana kaza. to wannan ya munan haramun ne kada aikata haka. Wa Allah yadhkura aibaha, kuma kada ya ambaci aibinta. Kada ambaci aibinta wani abu da ya gani na nakasa tare da ita. Ai ka san abu ne a lullube ko ba sanin sirrin ta ba sai lokacin da ya aure ta. To wani abu da ya gani na tawaya imma a halittarta ko abin da ya kama da kare faɗa ma wasu dan ya tona mata asirin ba wanda yake raye ba, hatta wanda ya mutu gawa haramun ne ka bayyana abin da ka gani tattare da ita na aibi ko na tawaya, haramun ne baya halatta. Wanda ya zo yi wankan gawa, to ana son mai wankan gawa ya zamanto amintaccen mutum, ba kowa za a kira ba, ballantana in ya ga wani abu na nakasa ko wani abu na aibi tattare da mutum ya ce ashe wani dama haka yake ka ga kaza da kaza da kaza, to wannan ya aikata haramci. Mutum ya kiyaye sirrin matarsa, idh huwa al-aminu alaiha, domin shi ne amintacce a kan lamarinta. Wal mutalabu bi ri'ayatiha, kuma shi ne wanda ake bida ya kula da lamarinta. Wal zawdi anha, ya bada kariya wajen kiyaye mata mutunci. Wa min akhtar al-asrar, daga cikin sirru kuma mafi hadari wanda baya shi yafi tsanani in an bayyana shi, asrarul firash, sirri na kwanciya. Kada mutum ya kuskura ya bayyana sirrin matarsa, ita ma kada ta kuskura ta bayyana sirrin mijinta. Walidha, dan haka nan ne hadhara annabi sallallahu alaihi wasallam min idha'atiha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kashedi kada a dinga yayata irin wannan magana, kar a dinga yayata shi. Bi hadisi Asma'a binti Yazid, saboda hadithin Asma'a binti Yazid annaha kanat inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rijalu wan nisa'u qu'ud, ta kasance wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga maza ga ma mata duka ana zaune inda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam. Faƙala, tunda yanzu ga maza na zaune ga mata na zaune ana shauraran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi sai yace la'anna rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli, wataƙila wani mutum yakan faɗi abinda ya aikata da iyalinsa. Wa la'anna imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha, wataƙila mace takan bada labarin abinda ta yi game da mijinta a mu'amalarsu, haka yakan faru. Ce fa'aramma alqawm, ta ce sai mutane suka yi shiru, ai sakata alqawm, mutane suka yi shiru ba wanda ya ce kala. Faqultu, ta ce ita ko sai ta buɗe baki ta ce i wallahi ya rasulullah innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun, yo ai gaskiya ne? Ta ce eh wallahi manzon Allah, ya manzon Allah, ai mata suna faɗa in sun haɗa tsakaninsu, kuma mazan ma suna faɗa in sun haɗa tsakaninsu. Mutum ya bada labarin yayi da matarsa, ko mace ta bada labarin yadda take da mijinta, wannan bai halatta ba. Ko ta ce ga sau nawa yake zuwa mata a dare, ko shi ya faɗa ya ce ga sau nawa yake zuwa matarsa a dare, wannan bai halatta ba. Ina ruwan wani da ya mu'amalarka da matarka, tsakaninka da ita? Mutum ba zai zo ya faɗa a waje ba, haramun ne. Ballantana a wuce irin wannan a shiga waɗansu bayanai, wannan duk bai halatta ba, haramun ne. Sirru ne a tsakaninka da ita. Aisha saka aka ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Menene al-libas? Sutura, tufafi da kake sanyawa jiki ko? Menene libas yake maka? Ha? Yana suturce ke, yana koyewa abin da ba za a gani ba ko? To sai Allah ya ba su wannan siffa gare ku, kuma ya ba ku wannan siffa gare su. Tamkar tufa kuke. Yadda yanzu mutum hankalinsa a kwance da tufafi a jikinsa, ƙaddara in ba tufa a jikinsa zai fito cikin jama'a. yanzu tufa sai dai a ga tufa ba a san me a bayan tufar ba in tabo kake da shi a jikinka ba wanda ya gani saboda tufa ta sitirce ba a ga kome ba wanda ya sani baki alaikum kamar yadda ake faɗa to haka mutum ake so ya zanga matarsa baki alaikum ba wanda ya san me ya faru tsakaninsu haka ake so ita ma game da mijinta baki alaikum ƴan uwanta mata ba su san me ya faru tsakaninta da mijinta ba ko ana irin wannan zance mata mai nagarta katta sa baki ta mai kokarin hana su haramun ne ba mu ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da ita wannan baiwar Allah ta ce wallahi ana yi ya manzon Allah qala sai annabi ya ce la taf'alu to kar ku sake yin haka musulunci bai yarda da shi ba fa inna ma zalika mithlu shaytani laqiya shaytanatan fi tariqin fa ghashiyaha wan nasu yanzurun duk wanda ya faɗi mu'amalarsa da matarsa ga wasu ko matar da ta faɗi mu'amalarta da mijinta ga wasu to tamkar shaytani ne ya haɗu da shaytaniya mutumin banza kenan ya haɗu da mutumar banza akan titi fi tariqin akan hanya fagashiyaha ai fa jama'aha kamar mutumin banza ne ya haɗu da mutumiyar banza akan titi yayi tarayya da ita ya tara da ita wannan su yanzuru mutane na gani saboda duk lokacin da mutum yake bada labari mu'amalarsa da matarsa kwakwalwar waɗanda suke ji yanzu tana surantawa ko ba haka ba ne duk lokacin da ta bada labari na ya mijinta kwakwalwa tana surantawa da haka yanzu su a zuciyarsu suna ganin yaya abun ma ya faru kaga tamkar sun yi ne a gabansu to wannan cin amana ne baya halatta a rike musu suru su ma su rike namijinsu Allah ya shirar da mu na takwas yace wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajul yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta an yastashiraha yayi shawara da ita fil umuri a cikin al'amura wala siyama allati takhussuhuma wa auladuhuma musamman ma abinda ya shafe su su biyun da ƴaƴansu abinda ya shafi lamarin gida su da ƴaƴansu musamman wannan sai ku shawara baka ga a cikin alqur'ani hatta dan da za a yaye sai Allah ta'ala ya ce wa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawuri hatta shayarwa da zamana hatta yayewa da za a yaye da a cire shi daga cin shan nono ba wai ita uwar ce kawai lokaci guda mai gida ya dawo yace ai na yaye shi ko kuma shi kawai yace kai yaron nan fa ya kamata kawai ki yaye shi a'a abun ba haka bane da shi da ita za su haɗu su yi shawara wani lokaci ne yafi dacewa a yaye yaron nan ko yaron yannan shi yasa aka ce in suna nufin yin shi yayewa yaro in arada fisalan suna nufin su cire yaro daga nono an taradin minhuma a bisa yarjejeniya da suka yi wata shawarar da kuma shawara da suka yi to in har yayewa yaro kacal an ce sai sun yi shawara to ina kuma ga sauran al'amuran gida yadda za a gudanar da al'amuran gida a riƙa yin shawara da su don Allah ko ce fa ne ne za ka je ka iyo na kaya musamman ma'aikatan gwamnati ko waɗanda suke da halin da suke zuwa su je su iyo cefa ne na wani zango mai yawa sai a tambaye su me da me kuke bukata a sayo ba kasawa ba ce ka tambaye su me da me suke sha'awa ta iya yi wa kai abin da kake sha'awa su ba shi kullun suke sha'awa ba ta yi kai kullun tuwo kake so gargajiya ne ka shirgi tuwo da daddare ka ci tsumame da safe ko ba haka ba su kuma suna son wani dan makulashe ta iya yi wasu taliya suke so da manja su rika karyawa da ita kai kuma baka bukatar ta yi wata kila fulawa suke so a sayo musu rika yin dan malele shi su suke sha'awa ko cibi ka san mata sun yi wannan kalamar ko to sai ka ce zaka hana su haƙƙinsu dole su ma sai su ci dumame ai shawara me kuke bukata sai a dan musu nasun su ma haka ake gudanar da lamarin gida a shari'ar musulunci ai shawara da su ba gazawa bane shine ma da yace iqtida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in kai haka kai koyi ne da manzon Allah ba lamarin gida kawai ba al'amuran da suka shafi jama'a ma annabi yana shawara da matansa. Faqad kana yastashiru nisa'ahu wa ya'khudhu bi ra'ayihinna, annabi yana yin shawara da matansa har ma ya dauke fahimtar da suka yi, ra'ayin da suka bayar sai annabi ya dauki wannan ya amfani da shi. Waje da yawa haka annabi yayi sallallahu alaihi wasallam. Wa min zalik, daga cikin irin wannan shawara da annabi yayi da matansa, ma kana minhu yawm al-hudaybiyya, abin da ya kasance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da aka yi yakin bai'atul hudaybiyya shekara ta 6 bayan hijira. Ai annabi an masa hisari ko ya tafi mu'tamiran zai yi umara, sai suka ce wallahi ba za ka shiga Makka ba, haka kawai baka ce mana za ka zo ba, ka zo ka yanzu idan ka zo labarin yawa so cikin Larabawa, ai za a ce mu Qurayshawa mun gaza, ka zo da karfin tuwo kawai ka shiga gidanmu ba da sanmu ba, ka ji girman kai. Shi ne suka ce annabi ba zai shiga ba. Annabi kuma ya yarda, su kuma sahabbai ba haka suke so ba. Su ai annabi ya faɗa musu cewa na yi mafarki ga mu muna tawafi a Ka'aba, mun kammala kuma mun yi aski, wasu sun yi sosai wasu sun yi tantar. Shikenan sai aka yi shela aka ce maza kowa ya shela ya tafi umara, duk sai aka tashi ana ta murna shekara ta 6, yau za a je umara, za a je umara. Mutum 1,400 suka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, maza da mata. Sai da aka je sai Qurayshawa suka zo suka ce ba za ka shiga ba, wallahi in ka shiga ya karka zame. Annabi ya ce ba ku ga ba yaki muka zo ba, ku ga cewa mun zo da abun hadaya ba, umara muka zo. Suka ce ko umara ce, sai dai ka shigo Makka a bisa sharaɗinmu, amma ba kai a yadda ka so ba. To haka dai annabi a ƙarshen lamari ya yadda, sahabbai su kuma ba haka suke so ba. Su ai tunda Allah ta'ala ya nuna masa su sai sun shiga. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarjejeniya da su. A lokacin aka turo Suhayl ibn Amr da Mikris suka zo a madadin Qurayshawa, suka yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akai wannan bai'a din, ma'ana akai wannan abin nan bai'atul hudaybiyya. To a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to yanzu kowa ya je yayi hadayarsa, kowa ya je soke. Su kuma suka ki, sahabbai sai suka tsaya, ba wai ki na kin bin umarni ba, kiyawa na fata. Suna ga wala Allah, Allah zai aiko da doka cewa lallai aje, za a ce an soke. Allah ya aiko bai amince da wannan yarjejeniyar da aka yi ba. Su haka suke fata, shi yasa sai suka danyi jinkiri. To shine anan wajen hina faraga min kitabati sulhi, lokacin da aka kammala rubuta wannan sulhun. Thumma qala li ashabihi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbansa, qumu fanharu thumma ahliku sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce ku tashi, kowa ya je ya yanka hadayarsa, sannan kowa ya aski. Kaga daga nan sai aka samu hukunci, ai mun tattauna a baya ko na hisar. Fa wallahi ma qama minhum rajulun, annabi ya faɗi wannan magana, amma wallahi ba mutumin da ya tashi. Duk sai suka zo nan suka zuba ido ga annabi. Annabi ya ce ku tashi, ku je ku yanka dabbobinku, kuma ku je ku yi aski. Duk suka zauna, saboda ba wai kiyawa ba, zuciyarsu ne take tafarfasa dangane da su. Suna ga kamar annabi ya sake dama da yawa ma waɗancan Qurayshawa. Su a wajensu wannan rabon da aka yi turka idan kismatun biza rabo ne wanda ba a yi adalci a ciki ba. Su waɗancan sun ɗeba ma kansu abu da yawa, sun yi zalunci musulmi, sun ɗeba ma kansu dama mai yawa, kuma annabi ya ce musu wai ya yarda. To shine a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga babu wanda ya tashi a cikinsu. Fa walamma lam yaqum minhum ahadun, da annabi ya ga babu wanda ya tashi a cikin mutanen nan, kowa yana zaune cikin sahabbai. Da khala ala ummi salama radiyallahu anha, annabi sai ya shiga shemarsa ya samu matarsa Ummu Salama wadda da ita ce tana cikin wanda ya taho da ita, sai ya shiga shema. Fa zakara laha ma laqiya minan nas, annabi sai ambata mata yace, me ya samu mutane? Na ce wa mutane a tashi, wanda manzon Allah kafin ya raho baki sun aikata. Yanzu annabi sai abin ya bashi mamaki game da mutane. Na ce wa mutane su tashi, su je su yanka dabbobinsu su yi aski, amma ba wanda ya tashi. Faƙalat Ummu Salama, dattijuwa, sai ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya nabi Allah, ta ce ya annabin Allah, a tuhibbu zalik, hakan kake so kaga mutane sun yi, su tashi su je su yanka su yi aski? Ayo haka ne mana. To sai ta ce ukhruj, yanzu da za ka yi kai ka fita kawai, fita cikinsu. Wala tukallim ahadan minhum kalima, kar ka yi magana da kowa ko kalma ɗaya, kar ka ce ko ma ƙala. Hatta tanhara budanaka, ka je ka soke taguwarka da ka taho da ita, raƙumin da ka taho da shi, kawai ka je su mutane su ga ka ɗauki mashi, ka soke taguwarka. Wata da u halikaka, ka kira wanzaminka, fa ya halikaka ya zo ya aske ma kai, kawai kai haka ka dawo shema ka rabu da su. Sai ta bashi wannan shawara. Fa kharaja, sai annabi ya ɗau shawarar matarsa. To don Allah, in ɗaukan shawarar mata gazawa ne annabi ya yi, shugaban al'umma, shugaban duniya, shugaban mutane da aljanu sallallahu alaihi wasallam, annabi sai ya ɗau shawara, ta faɗi magana ita dai. Fa kharaja, sai annabi ya fita. Fa lam yukallim ahadan minhum, annabi ya kewa kowa magana, suna ta kallonsa. Wala Allah, ko wahayi ne ya dawo, wahayi ne ya zo, za a ce an warware yarjejeniyar baya, abinda muke so ɗin. Sai su ga annabi bai kula su ba. Hatta fa'ala zalik, har sai da ya aikata abinda Ummu Salama ta ce masa ya yi, ya je ya soke taguwarsa ta hadaya. Sun ga annabi ya yi hadaya, ya kira wanzaminsa, zo. Annabi ya ba da kansa, aka masa aski sallallahu alaihi wasallam. Hata ko me ya rage? Falamma ra'aw zalik, da mutane suka ga haka, qamu, kowa sai miƙe. Fanaharu, kowa sai je shi ya soke dabbarsa. Waja'ala ba'dhum yahliqu ba'dha, wannan sai zama shine wanzamin wannan. Kowa yana gaggawan ya ga yayi, shi yasa wannan sai aske ma wannan, shi ma sai miƙa kansa, shi ma ya aske masa. Hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dhan ghamma, suna yin haka har kai kace ɗayansu kaman ya kashe ɗan uwansa saboda takaici. Ba haka suke so ba. Sun yi biyayya a annabi, amma zuciyar suna ta farfasa saboda su suna ga Qurayshawa ba su musu adalci ba. Yaya za mu tafi har wannan waje tsakaninmu da Makka, gashi kamar muna jin ƙanshin garin, ku ce ba za mu shiga ba. Su wasu ma suna ga cewa ko da da ƙarfin tuwo ɗin ne a shiga. Annabi ya ce ba za mu shiga ba, yarjejeniyar za mu yi. Kuma yarjejeniyar da suka yi ta rashin adalci, su ganin su kamar sun ɗiba wa kansu rabo mai yawa. A ilmin Allah kuma, wa kalimatullahi hiyal ulya, in musulmi ya musulunta daga cikin Qurayshawa ya taho Madina, in jama'arsa ba su yadda ba, iyalan za su je su kamo shi su dawo da shi. Annabi ce na yadda. In wani ne daga cikin musulmi shi kuma ya fasa musuluncin ya gudu ya dawo Makka, shi kuma babu wanda zai zo kama shi, annabi ce na yadda sallallahu alaihi wasallam. Ha, to wane ne a cikin musulmi zai fasa? Sun taba ga wanda ya radda ya koma wajensu? Annabi yana da garanti akan mutanansa insha Allah. Wanda kuma ya taho daga can ya koma, Allah shine waliyinsa, Allah zai tsare shi. Annabi ya musu addu'a, almustada'afun, wanda aka hana su yin hijira. To shine abin da ya saka su sahabbai suka ji ba daɗi din. To kaga anan wajen wannan kissa tana nuna mana fifikon kenan aiki a kayan mai, a kayan magana, kamar yadda wasu malamai suke ambatawa. Malam Mustalul Hadith, hadithin da ya magana a kayan annabi ya aikata kaza, ya fi rinjaye a kan wanda annabi ya yi umarni da kaza. Wasu kuma sun akasa. malai yace wa haka za ja'ala Allahu li rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ra'ayi zawjihi ummi salamata alkhair alkathira, kuma hakanan Allah madaukaki ya sanya alkhairi mai yawa ga manzansa sallallahu alaihi wasallama a cikin shawarar da matarsa ummu salama ta bada, khilafan lil amthilati ja'irati adh-dhalima, sabanin wasu waɗanda suke ja'irai azzalimai, allati tanha an mushawaratin nisa, waɗanda su wai su a tunaninsu suna ga cewa ba za a yi shawara da mata ba, yaushe kuma za a yi shawara da mata? A abin da ya shafi mata za a yi shawara da su, yanke hukunci ne yake nawa na namiji. Kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an umarce shi da yin shawara da al'ummarsa da sahabbansa, Allah ya ce wa shawirhum fil amr, amma sai aka ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah, ba ce fa idza azamtum ba, dan ba su ne masu yanke hukunci ba, shi ne mai yanke hukunci a matsayinsa na shugaba. In har ka riga ka yanke hukunci, fatawakkal ala Allah, sai ka dogara ga Allah ka wanzar. Shawara kuma ana yi, daga cikin shawarwari sai ka dauki wanda kai a matsayinka na shugaba kaga ita ta dace. To don haka mata za a iya shawara da su musamman a abin da ya shafe su. Idan ake shawara da su ba kuma wai su ne masu yanke hukunci ba, a'a, namiji ne mai yanke hukunci, sai ya auna, sai kuma ya dauki abin da ya ga shi ne ya fi dacewa, wallahu a'lam. Don haka kada a bi irin misalai waɗanda suke ja'irai azzalimai, waɗanda suke hanawa kada a yi shawara da mata, wa tuhadhiru minha, har ma suke kashe di ka kaulihin bil ammiya, kamar yadda cikin yaransu na ammiya suke cewa, yan ci ammiya abin nan gama garan salon larabci shi ne ammiya, suna cewa mashuratul mar'ati in nafa'at bi kharabi sana wa imma nafa'at bi kharabi al'umar, wai shawara da shawarar mace ko ta yi amfani kamar ta rushe aikin shekara ne, in kuma ba ta yi amfani ba to ta rushe aikin rayuwa gaba ɗaya. Kaga wannan aikin an kan sukantar da su ko? Yanzu a nan wajen Ummu Salama ba ta kubutar da al'amarin musulmi ba? Ta kubutar da al'amarin musulmi. Su musulmi ba su yi ba, suna fata ne wani abu ya zo wanda zai warware yarjejeniyar da aka yi, shi yasa suka dan yi tabattu'i. Amma da sai ga annabi ya aikata, ai sun san zance ya kare, annabi ya riga ya yi, yanzu babu kuma no going back ko? Annabi ya riga ya aikata, tabbas haka abin yake, da haka sai suka tashi suka aiwata, duk da cewa zuciyar tasu tana fatan akasinsa, amma sai daga baya sai suka ga alkhairi a ciki me yawan gaske. Na'am, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajul, yana daga cikin haƙƙin wato mace akan mijinta, an yarji'a ilaiha ba'da al-isha'i mubashara, ya koma wajenta daga an yi da sallar isha. Da haka yanzu muna yin sallah sai a fara practical, kada wanda ya tsaya hira, kowa sai ya koma gida. Ai wuni kai a waje ko? Ko ba waje ka wuni ba? Wani yana can orchard ɗinsa, wani yana can kasuwarsa, wani yana office ɗinsa na aiki, wani yana gaban shago, kullum zaka gan shi yana sai da abin nan kayayyaki da takalma, dama wajen haka wuni ko? Wani yana jami'a, duga shi nan dai kowa da inda yake. To, an yarji'a ilaiha ba'da al-isha'i mubasharatan wa Allah yashara kharijal manzili, kada ya hira, kada ya kashe daransa a wajen gida, ila sa'atin muta'akhkharatin min al-layl, har ba ya kai ya yi jinkiri dare ya wuce. Kaga wani baya komawa gida sai karfe 11, wani sai 12, 11 ko 12 ba, wani ma shi sai ya wuce hakan ko? Ko ba komai ba da hira ake yi a kan benci ko a wajen mai shayi ko dai wajen wani mai balangu, ko irin waɗannan wajajen nan ne kawai ake hira ba fa'ida ba da yace fa inna hadha yu'arwiquha wa yuz'ijuha qalaqan alayhi domin wannan yana karya mata zuciya wa yuz'ijuha yana sanya mata wato ta rika damuwa shine qalaqan alayhi wa yuz'ijuha yana raunanar da ita qalaqan alayhi saboda tana damuwa akan mijin nata sai ta zama tana damuwa ta sai ta kasa bacci wata kuma ta rika damuwa akan wannan lamarin in lam tadubba fi sadriha alwasa'is washukuku in har kenan waswasi da kokonto bai je yayi tafiya a cikin kirjinta ba waswasi da kokonto sai ya shiga in dala saharu idan har raba daren ya tsawaita wata karwara kuma ya tana natuwa ko ba haka ba wata sai ta dinga shakka anya kuwa kaga sai zarge-zarge ya shiga ko bal min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli Allah yasharu fil bayti ba'idan anha kai yana daga cikin haƙƙin mace ma akan mijinta kar ya raba dare koda a cikin gidan ne yana nesa da ita shi yana can falansa ita tana wani waje daban inda take wannan ma ba a so a shari'a ai kusa da ita ake so yanzu walau fi salati koda can inda yake sallah yake ta yi wa yace ma sallah kawai ake yi ba sallah kawai ne abin bukata hatta yu'addiha haqqaha in yana so ya je sallah to sai ya bata haƙƙinta wa min huna ankara annabi sallallahu alaihi wasallam ala abdullahi ibn amr to wannan bangaren ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari ga abdullahi dan amr dan as duna saharihi tsawaita raba dare da yake yi wajen ibada wa atizalim ra'atihi da kuma ciruwa daga inda matarsa take nisan tatta da yake yi an yi masa aure ko shi yake harwatowa hadisi baban sa ya masa aure yana matashi an zo madina to sai zamanto kullum baban sa in ya zo gidan sai tambayi matar dan nasa ya kuke da mijin ke ce wallahi lafiya kalo mutumin kirki mai yawan ibada mai kaza taitaye bansa kai wata ran dai abin ya cika mata ciki tace mutumin kirki amma tunda muka zo gidan nan bai san inda shimfidar mai take ba to don Allah sarka ta gaya ma sarkinta haka ai ka san abin ya kai matuka ashe shi kan bai taba zuwa wajen ta ba amma sa amarya baban ya zo ya ce kai haka zaka mun kuma na auna maka abin nan yarinya kaza da kaza gidan mutunci da waye kuma haka zaka mun yace baba ni fa kullun da daddare sai na soke qur'ani a sallah kuma ni kullun da rana azumi nake yi yace a da saken dole ne iyalan da na aura maka sai ka kula da ita shi kuma dan yaki baban sai ke karasa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai kira shi yace an bani labarin cewa kullun sallar dare sai ka tuke ka tunfaye yace haka ne ya manzon Allah an ce mun kuma kullun da rana azumi kake ci haka ne ya manzon Allah shi ca yake yabo ne zai zo annabi ce to kar ka sake yin haka aka hana shi wanda ya zo da shari'ar ya ce kar ya sake annabi ya gaggaya masa qa'ida ya ce qur'ani ka dinga sauke shi a wata guda ya ce zan iya yin sama da haka ya manzon Allah ya ce ka sauke shi a sati ya ce zan yi sama da haka ka sauke shi a kwana uku zan yi sama da haka ya ce to iya hakan zaka tsaya azumi kuma ya ce ka rika yin azumi uku a kowane wata sai a dinga baka lada tamkar kayi azumin wata guda man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha in ka kiyaye wannan kana yi ka kai muwazaba sai zamanto ka azumci rayuwarka gaba daya yace ya rasulullah inni atiku akthara min zalika ni zan yi sama da haka yace to abin nan ka rika yin azumin annabi dauda yau ka sha gobe kai azumi jibi ka sha yace zan iya yin sama da haka ma'ana shi dai yana so ya koma gidan jiya annabi yace ba za ka iya ba kuma sai Allah ya bashi tsawon rayuwa da shi da kuruciya ne ka san in kana da kuruciya gani kake komai ma zaka iya baka san da tsufa shi a gaba ba lokacin da Allah ya bai tsawon rayuwa ya dandana sai ce kai tola ina ma da nayi riko da rangwamen da annabi ya mun ashe akwai tsufa yanzu ga tsufa ta same ni shi kuma baya so ya bar abin da ya alwashin sa a gaban annabi sai zaman to kuma baya iyawa azumin musamman shi yake wahalar da shi baya iyawa ya jera yau yayi gobe ya sha jibi ya gata ya sha jikinsa ba zai iya dauka ba saboda tsufa to sai na yin wata dabara sai kaman kwanaki kaman goma yana cin abinci jikinsa ya karfi sai kuma ya jera kwana goma na azumi ai dai an yi kaman bayan to sai na yin haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu min al-a'mali ma tuqun ku dauki abin da za ku iya cikin ayyuka kar ka dauki abin da ba za ka iya ba gaba ka gaza to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya masa haƙoƙi ya kira shi da sunan al-haqq yace inna li jasadika jikinka ma yana da haƙƙi a kanka inna li jasadika alayka haqqan wa li ahlika alayka wa wajhi wa li zawjika alayka haqqan wa li rabbika alayka haqqan fa'ati kullu dhi haqqin haqqahu aw kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam yace ka sani ubangijinka yana da haƙƙi akan ka ba za hana ka ibada ba jikinka ma fa yana da haƙƙi akan ka ba shi hutu ba a ce maka ibada kai ta yin ta gaba ɗaya ba hutawa ba a'a ana buƙatar hutu sannan iyalinka ma suna da haƙƙi akan ka dole ka kula su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa'ati kullu bi haqqin haqqan shine nan yace wa qala lahu inna li zawjika alayka haqqan iyalanka suna da haƙƙi akan ka matarka tana da haƙƙi akan ka to don haka tunda ashe suna da wannan haƙƙi ba wai dole sai in an zo wajen mujama'a ba a zama kai hira da su ma kawai wani lokaci sai su gamsu da wannan hira suke so kai da su sai lokacin nema ne ake hira in an zo gida kuma babu hira a sai ka zauna kusan tayam bayan sallar isha kuna hira shi yasa ka yana daga cikin kamala ta mutum yana daga cikin dattaku na mutum yana daga cikin nagartar addinin mutum ya tabi'antu bayan sallar isha'i ya koma gida Allahumma illa wani uzuri wanda ya bujiro ya halarci wajen wani darasi ne ya halarci wani sulhi ne ya halarci wani abu ne muhimmi wanda ba makawa aje shi ma yana daga cikin abubuwan alkhairi to irin wannan kuma yakan zo nadira amma mutum ya dabi'antu bayan sallar isha ya koma gida gaskiya ya fi dattaku ga mutum mutumin da aka san bayan isha yana komawa gida to ko da an ga wani mai kama da shi a wani waje an san ba wani ba ne haka ne ko ba haka ba Ibn al-Musayyib Sa'id Ibn al-Musayyib ya aurar da Essa ma wani almajirinsa lokacin da aka daura aure a ranar shi ya koma gida yana ta krakin kwakwalwarsa yaya za a yi da gidan nan gashi a wargaje yanzu kawai malam ya auren man yarsa sai ji ana kwankwasa kofa an yi sallama assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam man bil bab wane ne a bakin kofa sai ji an ce sa'id ya ce wallahi duk sa'idin da ya sani a cikin madina sai da ya tunanin wani sa'idu ne wanda kadai bai tuno ba shine Sa'id ibn al-Musayyib da ya zo ya bude kofa kuma sai ga shi ne me ya saka ya ce bai tuno bai yi tunanin Sa'id ibn al-Musayyib ba ya ce saboda shi an gaya masa shekara 40 ba a taba ganinsa a wani waje ba sai tsakanin gidansa da masallacin annabi kaga ɗabi'antuwa da yayi da haka shi ya saka yanzu ya kawo Essa da kansa gidan aurenta ba a yi tunanin shi ba ne to da haka abu ne mai sauki in an hango wani sai ya mugun fahimta inna shaitana yajri fil insani majra dami shi yasa manzon Allah yana itikafi matarsa Safiya bintu Uyayyin ta rako shi sai annabi ya fito daga masallaci zai raka ta kofar inda gidanta yake ta shiga sai waɗansu mutane guda biyu da suka hango annabi da wata mace sai suka juya annabi ya ce ala rasulikum ku tsaya ku dawo sai da suka zo wajen annabi sai annabi ya ce ta daga jilbabinta sai ta daga fuskarta sai ya ce innaha safiyatu bintu huyayyin safiya yar huyayyin kuma sun santa sun san matarsa ce to to sai suka fahimci abin da annabi ya faɗa kenan za su yi annabi mugun tunani sai ka ce subhanallah ya rasulullah sarki ya tabbata ga Allah ya manzon Allah ma'ana ai ba za mu yi wannan tunanin ba ya manzon Allah sai annabi ya ce musu inna shaytana yajri fil insani majra ad-dam shaytan yana gudana a jikin mutum ya samu sake sake dan haka abu ne mai sauki wani sai ya hango wani me kama da kai sai ya tsammata kai ne a wajen da bai dace ba cikin dare sai shaytan ya kimsa masa cewa kai ne kuma shikenan yanzu shi abin da zai dauka kai din ne wataƙila zai iya isar ma wasu ya ce ah kaga ku a wajen da na ga wane zai iya faɗa amma in an ba a san ka kai a waje ba fa ba zai ma yi tunanin kai bane dan kai yana daga cikin kamala gaskiya ta mutum ya ba wa mata haƙƙinsu daga cikin bada haƙƙinsu kawo ni a waje neman abinci idan akai sallar isha'i koma gida in aka koma gida sai kai ƙara sahirar taka anan har zuwa safiya Allah ka shirar da mu nan za mu tsaya sauran ma ƙarasa in Allah ta'ala ke rayuwarmu wani mako abinda muka faɗa daidai Allah ta rama ana da wanda muke kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum